ranar tashin alkiyama. To anan da annabi yake neman tsari daga fitinar kabari, yake neman tsari daga fitinar wuta, yake neman tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa. Zan fahimci cewar fitinar nau'i-nau'i ne, kuma gidajen kowanne akwai fitina a cikinsa, duka Allah ya tsaratar da mu daga su. Fa'ida ta shida da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin na karantar da mu musulmi ya zamanto mai neman tsari daga Ubangiji daga dukkan fitintunu. Duk wata fitina da ka sani, bawa ya zama yana neman tsarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga wannan fitina ɗin, da kuma lokatan da waɗannan fitinan suke aukuwa, domin ita fitina ba a santa. Fitina ba a santa, komin jarintar mutum fitina ba ta dada. Ita fitina a kwance take, wanda yake ta da ita Allah ya la'ance shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan fitina ta taso, wanda yake kai kawo a cikinta ya fi sharri akan wanda yake zaune. Kenan wanda yake zaune shi bai yi kai kawo cikin fitina ba ya fi alheri akan wanda yake kai kawo cikinta. Wanda yake kishingide ya fi alkhairi akan wanda yake zaune. Kenan duk yadda ka nisanta da fitinar ya fi alheri. Wannan ke nuna kenan musulmi na kwarai baya shiga cikin fitina. Musulmi na kwarai nisantar fitina yake. Shi yasa anan annabi yake neman tsarin Allah madaukakin sarki daga kowace irin fitina. Yace wa min fitnatil mahya wal mamat, da kuma fitinar rayuwa da mutuwa. Annabi yana neman Allah ya tsiratar da shi. To musulmi na kwarai baya fatan fitina ta riske shi. Idan fitinar ta zo, yakan yi kokarin yanda zai iya zame kansa daga cikinta, ba wai ya ƙara kutsawa cikinta ba, ba wai ya ƙara rura wutarta ba. Wannan ba karantarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, ba karantarwar addinin musulunci bane. Karantarwar addinin musulunci ba a san fitina komin kashinta, komin karancinta ba a san. Kuma ba a so musulmi ya zamanto yana shiga cikinta, kuma ba a so musulmi ya zama yana tada a kwance take, bacci take, ba a san mai tada ita. Neman tsari ake gagare ta. Fa'ida ta bakwai da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisin na tabbatar mana da imani da gaibu. Ana so bawa ya zama mai imani da gaibu. Gaibu shi ne abun da ya ɓuya maka, bai bayyana maka ba, labarinsa aka baka, kuma kai imani da shi. Wannan yana nuna cikar imanin bawa, yana nuna takawar bawa. Dan masu takawa suke imani da gaibu, abun da ya ɓuya musu bai bayyana musu ba, a ba su labari kuma su sallama 100%. Wannan na nuna imanin bawa da kuma takawarsa. Shi yasa Allah a farkon suratul baqara yana bayan ya ce alqur'anin nan hudallil muttaqin, shiriya ne ga masu takawa. Su wane ne masu takawa? Allah sai ya zubo mana sifofinsu. Yace alladhina, sai fara da me, yu'minuna bil gaibi, su ne wanda suke imani da gaibu. To wannan hadisi na tabbatar mana da imani da gaibu. Ta yaya muka fahimci haka? Annabi ya bada labari cewar, ko kuma yana neman tsari daga fitinar dajjal. Dajjal din nan bamu taba ganin sa ba, bamu taba ganin mai kama da shi ba, amma kuma gashi annabi yana neman tsari daga fitinarsa. Mun yadda, kuma mu ma muna neman tsari daga fitinarsa. Kaga dajjal a yanzu gaibu ne, wuta ma gaibu ne, azabar kabari ma gaibu ne. Saboda nan da ina gaba taba ganin azabar kabari, ko nan wuta ma ba wanda ya taba ganin azabar ta. Duk labari muke ji dajjal ba wanda ya taba ganin sa. Haga waɗannan abubuwa guda uku ba wanda ya taba ganin su, har ma gara fitinar mutuwa da kuma fitinar rayuwa. Mun ganta da idanunmu, duk da bamu ɗanɗana fitinar mutuwar ba, amma mun ganta da idanunmu. To amma fitinar kabari, fitinar wuta, fitinar masihi dajjal, waɗannan gaibu ne a gare mu, duk ba wanda ya taba gani. amma duka mun sallama mun yi imani. To wannan hadisi na tabbatar da imani da gaibu, shine duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin sa a dunkule ne ko kuma a rarrabe. Haka Allah madaukakin sarki ya bada labarin sa a dunkule ne ko a rarrabe, mu'mini ya sallama imani da shi, wannan ana kiransa imani da gaibu. Waɗannan mutane su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki a farkon suratul baqara ya jinjina musu ma ya siffanta su da masu takawa. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Fa'ida ta takwas da mun ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, wannan addu'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nuna mana tawadu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yaya za mu fahimci tawadu'unsa? Shi manzon Allah azabar kabari za ta shafe shi? Ba za ta shafe shi ba. Azabar wuta ba? Ba za ta shafe shi ba. Dajjal kan ma zuwansa. To amma saboda tawadu'u irin na manzon Allah yake neman tsari daga waɗannan abubuwa. Ga Allah ya ɗaukake shi amma bai ɗauki kansa maɗaukakin ba. Wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shugaban duk al'ummar duniya. Ba wai shugaban wani yanki bane fa, ko wata al'umma ba, a duk al'ummar duniya, har Yahudu har Nasara annabi shugaban su ne ko sun ki ko sun so, har Majusawa, duk inda ba wani mahaluki yake a fadin duniya, daga aiko manzon Allah har kiyama ta tsaya, annabi shugaban su ne ko sun ki ko sun so. To karka tsaya ma iya al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, koma ba duka ƴaƴan annabi Adam annabi shugaban dukkan su, duk ƴaƴan annabi Adam. Kaga Allah ya bashi matsayi, Allah ya bashi kima, Allah ya bashi daraja, Allah ya bashi daukaka, amma bai dauki daukakan ya aza a kansa ba, saboda tawadu'u da kankan da kai da kaskantar da kai da kwantar da kai da dankwafar da kai irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Mu kuma muna da kyakkyawan koyi daga gare shi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, lallai kuna da kyakkyawan koyi dangane da manzon Allah. Kenan wanda yake nuna duk wani wanda ke kokarin koyi da manzon Allah baya daukan girma ya aza a kansa, saboda manzon Allah ko kadan bai dauki girma ya aza a kansa ba, tare da cewa al-girmashi Allah ya dauka shi ba bai dauka sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan Allah ya azabu, tare da Allah ya tsare daga azabu, amma saboda tawadu'u na musamman ya ce ya Aisha wa ma yu'minuni, me ba ni garantin haka, wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha, alali zakatun bayi suna tsakanin yatsu na Allah madaukakin sarki yana jujjuya su yanda ya ga dama. Ma'ana ban samu garanti ba, bana ji cewar ni kan na hautu dun mun tsira, saboda abin na hannun Ubangiji, shike da wuka da nama, shi yake yin abin da ya ga dama, fa'alun lima yuridu, abin da ya ga dama yake aikatawa subhanahu wata'ala. To wannan yana nuna mana tawadu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yanda yake nuna tsoronsa ga ubangijinsa, shi yasa yake neman ubangijin nasa ya tseratar da shi daga waɗannan abubuwa guda hudu. Da yanda yake nuna bukatuwarsa zuwa ga ubangijinsa, duk wannan ana so mu koyi da manzon Allah. Ka nuna kana da bukatuwa zuwa ga ubangijin, karka ji cewa kai ka wadata, a kai kan cewa ni kan ai musulmi ne, na taso cikin musulunci, iyaye kakani kakana na goma sha kaza duk musulmai ne, ai ni kan alhamdulillahi, ba sai ma na nemi tsarin Allah daga wani abu ba, ni kan na san na tsira, ni kan na rabauta, ni kar mutun ya rudu da wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan akwai wanda ya kamata ya rudu shine, amma duk da haka bai rudu ba, yana nuna bukatuwarsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. To kaga kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne a gare mu. Fa'ida ta tara da zamu dauka a wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawatarwa akan fitina, tunda in har zai nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga fitina, kenan fitina abin kici, abin kyama ce, abin a guje mata ce. Shi yasa ma manzo Allah yake nema Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga ita. Sannan kuma a hadisin mun fahimci cewa ita fitina abace wacce take mai girma, wadda ba yadda za a yi musulmi ya yi fatan kasantuwarsa a cikinta. Sannan abu na fa'ida ta goma, za mu fahimci yadda manzo Allah ke tausaya ma wannan al'umma tasa. Wannan addu'a da manzo Allah ya yi bayan ya yi wa kansa, kuma yana karantar da mu, mu ma muna yi. Me yasa yake karantar da mu muna yi don tausayinmu da yake yi? Ta yaya yake tausayinmu yanzu? Mutum idan ya shiga cikin azabar kabari, ai zai ɗanɗana kuɗarsa. To manzo Allah saboda tausaya masa da yake baya so ya shiga cikin azabar kabari, sai karantar da shi yanda zai ya kuɓuta daga gare ta. Saboda tausaya masa da yake baya so ya afka cikin wuta, ya ɗanɗana kuɗarsa a cikin wuta, sai koya masa yanda zai ya nemi tsari daga azabar wuta. Saboda tausaya masa da yake kar ya faɗa cikin fitinar rayuwa da mutuwa, ya wahala, ya jikkata, sai koya masa yanda zai nemi tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa, haka zalika fitinar masihid dajjal. Wannan zai nuna mana tausayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ga wannan al'umma tasa. Fa'ida ta 11 da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, ana so mutun yayi kokarin daukan izina ko ya dau mataki ga duk wani abu da zai afka shi cikin fitina. Hadisin na karantar da mu cewar abun so ne duk wani abu da zai jefa ka cikin fitina, fitina ta lahira ce ko fitina ta duniya, kai kokarin guje masa, kai kokarin sa shamaki tsakaninka da shi, kai kokarin sanya wa kanka garkuwa da zai zamanto ya kange ka, ya kare ka daga afkawa cikin fitina. Zamu fahimci wannan daga hadisi din, saboda annabi a nan gurin yana sanya wa kansa garkuwa dangane da abin da zai afka shi cikin fitina ta hanyar yin addu'a. Allah ya tseratar rayuwa da mutuwa, azab kabari, azab wutar jahannama. Kaga anan gurin annabi garkuwa yake kokarin sanya wa kansa, mu ma yake koya mana mu garkuwa dangane da afkawa cikin fitina. Abu da zai jefa ka cikin fitina, abun so ne a mahanga ta addinin musulunci, ka sanya wa kanka garkuwa tsakaninka da shi, kai kokarin sanya wa kanka makari, ka sanya wa kanka garkuwa, abinda zai kare ka daga afkawa cikin fitina. Yanan da hanyar da ta dace mutum ya kama don ya tsira daga fadawa cikin fitina, wannan abun so ne a karantarwar addinin musulunci. Fa'ida ta 12 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, a hadisin na tabbatar mana da cewa dajjal zai bayyana a ƙarshen duniya, ma'ana daga cikin alamomi na tashin alkiyama akwai bayyanar masihid dajjal. Allah ya tseratar da mu daga masihid dajjal. Sai mu je hadisi na gaba.
Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. An Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
وانا حديثي عن صمودك Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya dade shi da babansa gaba ɗaya, dukansu sahabbai ne. An Abi Bakr Siddiq, daga Abu Bakr Siddiq, shi ma sahabi ne. Shi yasa a nan gurin mawallafin littafin ya ce radiyallahu anhum, Allah ya dade su duka, saboda ambaton sunayen sahabbai guda uku ya zo a nan. Na farko Abdullahi bin Amr bin al-As sahabi ne. Na biyu babansa Amr bin al-As sahabi ne. Na uku Abu Bakr Siddiq sahabi ne. Su uku duka sahabbai ne. Wannan hadisi yana cikin hadisai na musamman, saboda riwayar sahabi ne daga sahabi. Kaga hadisi ne mai girman gaske. Sahabi ya rawaito daga sahabi, shi kuma ya rawaito daga manzo Allah. A galibi mun san sahabi. To amma idan ka ga sahabi yayi riwaya daga sahabi, wannan yana nuna girman hadisi da ƙarfin hadisin kuma. Abdullahi dan Amr dan As yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ma manzon Allah ya ziyarce shi a gidansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin Abdullahi dan Amr dan As ya koka shi ga manzon Allah cewa ya masa aure, amma ko kallon matan bai taba yi ba. Yau kwana kaza ya wuni yana azumi ya kwana sallah, shine koka shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya bashi shawari cewa bai kamata kullun yayi ta yin azumi ba, ya kamata ya takaita, ya ba wa kansa haƙƙinsa, ya ba wa matarsa haƙƙinta, kowane ma'abocin haƙƙi a bashi haƙƙinsa. To kaga sahabi ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. A baya mun yi karo da hadisansa. To shi kuma Abu Bakr Siddiq, Allah ya yarda da shi, yanzu ne muka yi karo da hadisinsa tun fara karatu, tun farawanmu ga karatu. Wannan shi ne hadisi na ɗari da nawa? 200 ne ma ko? 126. Hadisi na 126. Ya kenan hadisan da suka wuce a baya 125 duka, duk ba hadisin Abu Bakar. Yanzu ne muka yi karo da hadisinsa, Allah ya yarda da shi. Malamai kuma na tarihi suna cewa Sayyidina Abu Bakar ya fi sahabban annabi ilimi. To me za ku faɗi a wannan gabar? Gashi kuma tun da muka fara fa mu taba karo da hadisinsa ba sai yau. Kuma malamai suna cewa ya fi duk sahabbai ilimi, dukkansu ya fi su ilimi, dukkansu duk sahabban annabi ana cewa duk ya fi su ilimi. Kuma yanzu ne muka yi karo da hadisinsa. To ya za mu yi mu haɗa? Na'am, bai riwaya da yawa ba. Yawwa, kwanakinsa sun takaita ta yadda riwayarsa sun yi karanci. Duka bayan manzon Allah shekaru biyu kawai ya yi da 'yan watanni da ba su fi uku ba. Wannan dalili na farko kenan da ya sa hadisansa suka yi karanci, bai yi tsayin shekaru ba. Sannan kuma har ila yau ya haɗu da kalubale masu yawa wanda suka ɗauke hankalinsa. Na farko, annabi yana rasuwa, mutane suka koma ruwa, da yawa mutane suka koma ruwa. Aka ce duk faɗin yankin Laraba sun koma ruwa, banda garuruwa uku, banda cikin Madina. Ga Madina kan dama headquarter musulunci ne, musulunci ya yi ƙarfi, ba yadda za a yi tunanin cewa za su koma da baya, za su yi ridda. To in ka ɗauke Madina, ka ɗauke Makka kuma dalilin da ya sa ba su yi ridda ba, annabi ya musu kara, amma annabi ya musu goma ta arziki. Su sun yi wa annabi damin ice, amma shi na kara ya musu. wai bahaushe yace rama cuta ga macuci ibada ne amma annabi bai dauki wannan ba sun cuci annabi amma da yazo sai bai rama ba ya daga musu kafa ya kauda kai saboda afuwa irin tasa shekara shekarun da annabi ya a makka sun ce masa mawaki sun ce masa boka sun ce masa mahaukaci sun siffanta shi da siffofi iri-iri daga ƙarshe kuma suka yi yunkurin kashe shi Allah ya ce masa ya bar makkan ya koma madina to lokacin da Allah ya bashi iko a kansu ya samu galaba a kansu ya yi buwaya a kansu ga sunan a gaban annabi sai yadda annabi ya yi da su lokacin da ya zo fathu makka shekara ta 8 bayan hijira annabi ya shiga garin makka farkon halaccin da annabi ya musu sai ya ce duk wanda ya aje makaminsa bai yaki ba kar a yake shi ko bai shiga musulunci ba gashi dai su suka bi annabi za su kashe ya fita har bayan ya fitan ma ba su bar shi ba ya je ya kuya a kogon Thawr suka biyo bayansa suna nemansa don su kashe shi Allah ya badda basiransu ba su gano shi ba ba su daddara ba suka sanya raƙuma 200 duk wanda ya kawo annabi da Abubakar da rai ko ba rai za a bashi raƙuma 200 wanda ya mallaki raƙumi ɗaya a wancan lokaci ana ganin shi miloniya ne to amma sun sanya raƙuma 200 duk wanda ya nemo annabi ya kawo shi da rai ko ba rai da shi da Abubakar za a bashi raƙuma 200 Allah bai ba su iko sun cimma annabi ba annabi ya samu ya isa madina nan ma ba su bar annabi ba sun yi ta zuwa suna yakansa sun fasa masa fiskarsa a yakin Uhud jini ya wanke fiskar sun karya masa haƙwaransa a yakin Uhud to amma kuma gashi annabi ya shigo ya samu iko a kansu sai ya ce duk wanda ya aje makaminsa ya tsira kar kowa ya taba jininsa ya ce duk wanda ma ya shiga gidansa ya ja kofa ya rufe kar a bi shi ya tsira ko bai shiga musulunci ba kar a taba lafiyarsa to waɗanda aka tattaro su wanda suka yi taurin kai suka rike makamin aka tattaro su din ma ba a kashe su ba ga sunan an kawo su gaban annabi ga sunan dandazo guda annabi ya ce me kuke tsammani yau zan yi da ku tunda ba irin tsiyan da ba su yi wa annabi ba irin cin kafar da ba su yi wa annabi ba irin musgunawar da ba su yi wa annabi ba sai suka ce kai ka ai mutum ne mai karamci dan mutum mai karamci annabi ya ce ku je dinna muku afuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je duka na muku afuwa in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to kaga Sayyidina Abubakar lokacin da yazo ya zama khalifa mutan Makka sai basu yarda ba me yasa annabi ya musu halacci wannan abin da annabi ya musu sai suka kiyaye da mutane suka yarda suka ce a amukan ba za mu yarda ba sai mutanen Ta'ifa su ma basu yarda ba mun samu garuruwa uku su kuma dalilin da ya hana su yarda wani dattijo ne mai tunani mai basira mai hangen nesa a cikin su sun yi yunkurin yin riddan sai ce kai ɗan kabilata kun ga fa ku ne na ƙarshen shiga musulunci kar ku zama na farkon fita daga musulunci maganarsa sai ta musu tasiri sai ba su fita ba sai zama garuruwa guda uku ba su fita a musulunci ba amma an kaɗe be su sauran garuruwa duk sun fita sai wani ƙauye a can Bahrain da ake kiransa Juwata ɗan ƙauyen su ma ba su yi ridda ba don kaɗe be waɗannan garuruwa guda huɗu duk sauran garuruwan da musulunci ya mamaya sun koma ruwa to kaga Abubakar yana da kalubale babba a gabansa na dawo da waɗannan kantirba lokacin da ya zama khalifa bayan rasuwar manzon Allah kenan da yawa-yawansu sun shiga musulunci ne don tsoron manzon Allah saboda Allah ya ba wa manzonsa iko da buwaya a kan duk wani wanda yake maƙe musulunci annabi in yayi gaba da gaba da shi zai karya shi to nan sai ya sanya tsoro a zukatan al'ummar da ba su musulunta ba tarinsu suka zo suka shelanta musulunci gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ko manzon Allah ya roki Allah Allah ya sanya tsoro yace daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya fifita shi da shi akan annabawan da suka zo gabaninsa Allah yana sanya tsoro a zuciyar abokin gabansa tafiyar da zai na wata guda kafin ya isa ga abokin gaban nasa da wata guda abokin gaban zai zama cikin firgici da tashin hankali da dardar wannan na daga cikin abubuwan da Allah ya fifita annabi akan sauran annabawa. To wannan duka ya sanya tsoron annabi a zakatan duk wani wanda bai musulunta ba. To suka zo suka karbi musulunci. Ana cewa yau annabi ya rasu shikenan, yanzu kura ta mutu. Sai ayi wasan daji. Shikenan sai suka koma gidan ruwa. Suka koma gidan jiya. Kowa ya koma ruwa. Sai wannan garuruwa da na ambata guda hudu. To kaga Abubakar yana da kalubale a gaban sa. Sannan kalubale na biyu an samu da yawa daga cikin wanda gabanin annabi ya rasu suke da'awar cewa su annabawa ne, da'awar su sai ta bunƙasa, irin su Musailima, irin su Tulaihatul Asadi. To duka waɗannan sai da Sayyidina Abubakar ya sa kafafun wando ɗaya da su. Kaga kenan akwai abubuwan da suka ɗauke hankalin Abubakar. Allah ya dade shi daga riwayar hadisai, shi yasa hadisansa suka zamanto ƴan kaɗan, ba su da yawa. Amma nan ba shi ke nuna cewar sahabban sun fi shi ilimi ba, musamman wanda muka yi takaro da hadisansu, irin su Abu Huraira, irin su Aisha, irin su Abdullahi ɗan Umar, su Abdullahi ɗan Abbas, shi Abdullahi bin Amr bin al-As, irin su Mughira bin Shu'ba. Ai duk waɗannan mun yi takaro da hadisansu, gabanin mu zo kan wannan hadisi. Kenan karancin hadisansa ba shi ke nuna cewar waɗanda suka fi shi yawan hadisai sun fi shi ilimi ba. A'a, akwai dalilan da suka hana hadisansa su yawa. Na farko ƙarancin shekarunsa bayan rasuwar manzon Allah yana raye. Sannan na biyu, lokacin da ya zama khalifa ya haɗu da ƙalubale iri-iri. Ƙalubale na farko wanda suka yi ridda, sai da ya sa ƙafar wando ɗaya da su, ya dawo da su kan turba. Ƙalubale na biyu wanda suka yi da'awar cewa su ma annabawa ne, su ma duk sai da ya gama da su. Wancan Tulaihatul Asadi ya dawo, ya tuba, ya dawo musulunci. Shi kuma Musailimatul Kazzab an kashe shi. Sijah wannan kama mace ce, ta ce ita ma annabiya ce, ana mata wahayi. Da lokacin da Sayyidina Abubakar ya dinga fuskantar da dakarunsa, sai ta arce ta gudu abinta. To kaga waɗannan su ma duk ya gama da su. To sai ƙalubale na uku, an samu wasu daga cikin musulmi da suka fahimci wani rukuni cikin rukunan musulunci a baibai, a karkace, shine zakka. Suka ce ita zakkan nan aiwa annabi Allah ya ce a bawa. Allah ce masa khudh min amwali, wannan magana Allah yake da annabi, banda wani annabi. Allah ce masa ka ɗauka daga cikin dukiyarsu, sadaqatan, ma'ana ka ɗauki zakka. Tutahiruhum wa tuzakkihim biha, kana tsarkake su da wannan dukiyar da zaka karba. To tunda annabi Allah yayi wa umurni, yanzu bayan rasu annabi kenan zakka ta kwadi, ba za mu bada zakka wa kowa ba, saboda aiwa annabi aka ce a ba zakka. Yanzu tunda annabi ya koma ga Allah, shikenan mun huta da bada zakka. Su ma waɗannan Abubakar sai da ya yake su, ya sa kafan wando daya da su. Duk da wasu daga cikin sahabbai suna ga bai kamata ya yake su ba, yace aiko sai ya yake su. Kamar Sayyidina Umar yana ga bai kamata Sayyidina Abubakar ya yaki waɗanda suka hana zakka ba. Yace yaya za a yi kai Umar lokacin jahiliya jarumi, yanzu kuma ka zama rago? Yace wallahi sai na yake shi. Ko da kuwa a ce duka Madina za a ƙare saurani kadai, har mata annabi duk za a kashe su, sai na yaki mutanen nan. To haka kuma ya yake su, dole suka zo suka ci gaba da bada zakka. To bayan komai ya tabbatu, komai ya ci gaba da tafiya yanda annabi ya tafi ya bar shi, sai ce to ai annabi ya mana ishara kar mu nada kafa mu zauna. Wannan addini ba iya na Larabawa bane, addini ne na duniya gaba daya. Dole in fiskantar da dakarun musulunci su tafi yankunan da ba na Larabawa ba, su je su yada wannan addini. In an karba dama haka muke so cikin ruwan sanyi a karbe shi. Idan kuma ba a karba ba, to za mu sa musu ka'ida da sharadi, in za su bada jizya su zauna karkashin iko na musulunci, daular musulunci, suna makaskanta, ba matsala. In sun ki duka sai kawai ku yake su. To wannan shine abu na gaba da Sayyidina Abubakar ya je gare shi, kuma sai kwanta jinyar rasuwa. Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa. To amma tabbas kamar yadda malamai suka bayyana, Sayyidina Abubakar ya fi dukkan sahabban annabi ilimi. Me zai tabbatar maka da haka? Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Annabi yace wanda zai ja mutane sallah shine wanda ya fi su karanta littafin Allah, ko ya fi su sanin littafin Allah. haka annabi ya faɗi. Yanzu wanda yabi mutane sanin littafin Allah ai yafi su ilimi, to annabi kuma ya ce shine limamin su, shi zai ja su sallah. Sai gashi annabi ya kwanta rashin lafiya, rashin lafiyar da ya zama ajalinsa. An kira sallah, ana jira annabi ya fito ya ja mutane sallah, fitowa ya gagara. An sa masa ruwa ya alola ya suma. Ya farfado yana tambaya mutane sun yi sallah, aka ce a suna jiran ka ya Rasulullah. Ya sake cewa a sa masa ruwa, yayi alola yin kura zai tashi sai suma. Ya sake farfadowa ya ce mutane sun yi sallah, aka ce suna jiran ka ya Rasulullah. Ya ce muru Abubakarin falyusalli binnas, ku ce wa Abubakar ya sallah mutane. Ya za mu yi mu'alaƙantar da wancan hadisi da wannan umurni na manzon Allah. Manzon Allah ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wanda zai ja mutane wanda ya fi su sanin littafin Allah. Nan kuma da ya kwanta jinyar ajali wanda ya gagara fitowa sallah, ya ce muru Abubakar falyusalli bin, ko umurci Abubakar ya sallah da mutane. Kenan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani cewar sahabbansa duka ba wanda ya kai Abubakar ilimi. Shi yasa ya ce a umurce shi ya yi sallah da mutane, saboda ya fi su sanin littafin Allah. Dan ya ce wanda zai ja mutane sallah shi ne wanda ya fi su sanin littafin Allah. To sayyidina Abubakar tabbas ya fi sauran sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ilimi. Sannan kuma cikin al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi falala banda annabi. In ka ɗauki annabi shi ne zai zo a mataki na biyu, annabi shi ne matakin farko, Abubakar kuma shi ke mara masa baya a mataki na biyu. Dalilai da dama kuma sun tabbatar da fifikon sayyidina Abubakar a kan duk wani mahaluki cikin al'ummar annabi banda annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilai da yawa suna nan ba iyaka, daga ciki yadda annabi ya fi sonsa akan saura cikin al'ummarsa. Mahaifin Abdullahi shi ne wa Abdullahi nan da muke karatun hadisinsa, na'am, Amr ibn al-As. Ba haka aka ce ba Abdullahi bin Amr ibn al-As? Amr ibn al-As manzo Allah ya nada shi komanda na wani yaki da za a je wani guri da ake kiransa Zatus Salasin. Ya ba shi dakaru guda 3,000, cikin dakarunsa akwai Abubakar da Umar. Ya ce yauwa, reshi ya juye da mujiya. Da Abubakar da Umar muna gani kamar sun fi kowa kima gurin annabi, yanzu kuma ni Amr dan As na zarce su. Ya ce to amma dai bari na je na yi confirming gurin manzan Allah. Sai lallaba ya je ya samu manzan Allah, ya ce Rasulullah man ahabbun nasi ilai, ce manzan Allah cikin mutane ka kabuwa ka fi so? Annabi sai ya ce Aisha. Ya ce a'a, minar rijali, a cikin maza nake tambayanka. Ya ɗauka zai ce Amr ibn al-As. Manzo Allah sai ya ce Abuha, baban Aisha. Wai baban Aisha? Abubakar. Kenan dai har yanzu dai matsayin Abubakar da Umar yana nan. Ya ce summa man, ya ɗauka bayan Abubakar za a ce Amr ibn al-As. Ya ce summa man, ya ce Umar. Kenan kasantuwar Abubakar da Umar cikin sojojinsa ba shi ke nuna cewa ya dare samansu ba. To malamai suna kafa hujja da wannan wajen nuna fifikon sayyidina Abubakar akan kowa cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sautari da dama yakan ce kuntu ana wa Abubakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, ataitu ana wa Abubakar wa Umar. Annabi yana cewa mun kasance ni da Abubakar da Umar. In ya tayi sai ya ambaci Abubakar, sannan ya ambaci Umar. Kakenan Abubakar yana matakin farko. Yace mun shigo ni da Abubakar da Umar, mun fita ni da Abubakar da Umar. Allah madaukakin sarki da kansa ya kira Abubakar da abokin annabi cikin Alkur'ani, shi kadansa tilo. Allah ya ce illa tansuruhu, in buku taimaki annabi ba, faqad nasarahu Allah, ai Allah ya taimake shi. Yaushe ne Allah ya taimake shi? Iz akhrajahu alladhina kafaru, yayin da kafirai suka fudda shi daga Makka. Thaniya thnaini, shi ne ɗayan mutane guda biyu. Annabi shi da wa suka fita daga Makka? Shi da Abubakar. Thaniya thnaini, iz huma fil gari, yayin da suka kasance su biyu a cikin kogo, idh yaqulu li sahibi, lokacin da yake cewa abokinsa, la tahzan, karkai bakin ciki ya Abubakar, karka daga hankalinka. Me yasa annabi ya gaya masa haka? Lokacin da mushrikai suka biyo sawun annabi da shi da Abubakar da suka fito daga Makka, da suka zo dadai kogon da annabi da Abubakar ke ciki, sai basirarsu ta ɓace. Abubakar gumi ya dinga karyo masa, hankalinsa ya tashi. Me yasa yana tsoron kar mutanen nan fasu sunkuya inda setin kafarsu yake, suna sunkuya za su hango annabi da Abubakar, suna hango annabi da Abubakar ko za su cutar da annabi. To wannan shi yana daga masa hankali, duk wanda zai cutar da annabi zai daga masa hankali. To shine gumi ya dinga karyo masa. Suka gama zagawansu, Allah ya bada basira su ba wanda ya tunanin a sunkuya aleka kogon nan, kogon dutse da suka labe a ciki. Mushrikai suka tafi, Abubakar ya ajiyan zuciya ce, yace ka ya Rasulullah, da sun sunkuya setin kafafunsu, aiko da sun gamu. Annabi sai ya ce masa, ya Abubakar, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma, sai Abubakar, me tsammanin ka da mutane guda biyu Allah ne na ukun su wajen ba su kariya, ba su kwaba da taimaka musu daga cutarwan mushrikai? To shine Allah yake fadin wannan kwantar da hankalin da annabi ke yi wa Abubakar, idh yaqulu li sahibi la tahzan, yayin da annabi yake cewa abokinsa Abubakar, karka daga hankalinka, karkai bakin ciki, inna Allaha ma'ana, Allah na tare da mu. Shine me kake tsammani da mutum biyu Allah ne na ukun su? To falalan Abubakar suna nan da yawa, idan mun ce za mu ta kawo su, wallahi sai mu kwana, sai mu kwana ba mu je karshe ba, suna nan da yawa. Hatta malamai sun bibi dalilai a cikin maganganun annabi da ke nuna cewar bayan rasuwar annabi, annabi ya yi ishara cewar Abubakar ya zama jagora bayansa, tare da cewar annabi bai ce wane ya zama jagora bayana ba, amma dai bisa isharori na annabi na nuna cewa Abubakar ne ya cancanta ya zama jagora a bayansa. Wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da koke, da suka tattauna da manzon Allah, sai manzon Allah ya ce ki dawo bayan kwana kaza. Sai ta ce ya Rasulullah, to in na dawo bayan kwana kaza fa ban same ka ba, ajali yayi halinsa. Annabi ya ce ki je gun Abubakar. To yanzu a matsayin wa ta zo gurin annabi, a matsayin sa na shugaba. To in ya tafi Abubakar, a matsayin wa za ta je gurin sa? Matsayin wanda ya mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce wannan ishara ce annabi yake cewar bayan rasuwarsa wanda zai mai gurbinsa shine sayyidina Abubakar. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen rayuwarsa, mun san gidajen sahabbansa na kewaye da jikin masallacinsa, kuma sanda aka gina masallacin, kowane ɗaya cikin sahabbansa daga gidansa zai iya shigowa masallacin annabi. Annabi a ƙarshen rayuwarsa sai ya ce, suddu kulla khawkha illa khawkhata Abi Bakr, duk wata kofa da ta shigo cikin masallaci a toshe ta. Ya zama in za ka shigo masallaci kofarka ta waje ne, sai ka fita sannan ka zagayo ka shigo masallaci. Ya ce banda ta Abubakar ita abatta. Malamai suka ce ishara ce annabi yake cewar bayan rasuwarsa Abubakar shine zai mai gurbinsa, ta yadda idan ya mai gurbinsa wani abu ya taso na sulhu, wani abu ya taso da ya kamata shugaba ya zo ya zartar, Abubakar ba sai ya sha wahalan zagayowa ba, direct zai shigo cikin masallaci, tunda masallaci nan ne kotu, nan ne gurin ibada, nan ne gurin zartarwa, nan ne gurin da gwamnati take gudanar da al'amuranta, nan ake shirya mayaka, nan ake mitin, nan ake kaza, duk wani abu da ka sani duka a cikin masallaci ake. Nan ne makaranta, nan ne gurin ibada, nan ne gurin zartar da al'amura na yau da kullun na al'umma, sannan kuma nan ne kotu gurin hukunci. To yanzu an bar kofar gidan Abubakar ya zamanto direct ta cikin masallaci, ta yadda waɗannan abubuwa za su masa sauki bayan rasuwar manzon Allah idan ya zama jagora. To akwai ma nassi da yazo sarihi wanda Abubakar yake ishara, annabi yake ishara ga Abubakar da Umar. Annabi sallallahu alaihi wasallama suna zaune da sahabbansa, inji Abdullahi dan Mas'ud, sai annabi yake cewa iqtadu billadhaini min ba'di, ku yi koyi da wanda za su zo bayana. Kuma galibi shugaba ne ake koyi da shi. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa ashara ila Abi Bakr wa Umar. Annabi sai yana ishara zuwa ga Abu Bakar da Umar. Ku yi koyi da mutum biyu da za su zo bayana sai nuna Abu Bakar ya nuna Umar. Kenan ai koyi da waɗannan mutane guda biyu. Allah ya yarda da su. Akwai kuma hadisi ma da yazo sarihi ingantacce da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa. Na ummuna Aisha Allah ya yarda da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gare ta dab da rasuwarsa yake ce mata idaini abaki Abi Bakrin aktubu lahu kitab je ki kira min babanki Abu Bakar zan rubuta masa wani rubutu da shi da dan uwanki yace saboda ni ina tsoro kar tafiya tayi tafiya zamani ya tura a samu wani mai burin jagoranci yace ni na fi cancanta ana aula ana aula yace ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abu Bakar Allah yaki wani ya zama jagora bayan annabi haka annabin ma yaki haka mu'minai sun ki sai Abu Bakar taina Allah yaki da Allah bai kaddara wani zai zama jagora ba bayan annabi sai Abu Bakar kaga Allah ya ki kenan bisa kaddara irin tasa manzo Allah kuma wannan ishara tasa mu'minai fa da suka taru suka zabi Abu Bakar shine ya aballahu wa rasulu wal mu'minuna illa Abu Bakar Allah ya yarda da shi tarihin sa yana da yawa zamu karkare da falalarsa ta karshe ya riga kowa shiga musulunci a wannan al'umma riwayar da Bukhari ya fidda ita cikin sahihinsa cewa wata rana an samu sabani mun taba karanta wannan hadisi an samu sabani tsakanin sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar ka san ɗan adam kuma ba ma'asumai bane shi yasa zaka ga rashin tunanin mutumin da wai za a samu kuskure ɗaya ko biyu daga sahabi sai kondemin ɗinsa miliyoyin sannan fadi ya sa su a bola yana da miliyoyin alkhairai ba ma miliyoyi ba biliyoyin alkhairai duk ya sa su a bola wajen an samu kuskure kwa ɗaya ko biyu in kana neman azzalimi ka samu irin wannan shikenan ka huta ba shi da adalci ko kadan a samu wai kuskure ɗaya ko biyu sai kondemin din mutumin da yana da biliyoyin alkhairai kaga wannan asalin azzalimi kenan kuma mara lissafi mara tunani an samu sabani tsakanin sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar a gona sai sayyidina Abu Bakar sai ga kamar shine bai kyauta ba sai ya dawo yayin da dama abin da ya faru tsakanin su da Umar sai yake ba Umar hakuri yana bashi baki sayyidina Umar shi kuma ya hau dokin zuciya ya fusata sai bai saurari sayyidina Abu Bakar ya kada ya tafi gida Abu Bakar ya biyo shi har gida yana nadamar me yasa shi ko yayi wa Umar kaza me yasa kaza ya faru a tsakanin su da Umar a sababin sa Umar ransa ya baci yana shiga gida mai da kofa ya rufe Abu Bakar yana waje jikin Abu Bakar yayi san yana ga bai kyauta wa Umar ba sai juya sai tafi ya koma majalisi Annabi yana hango shi yana tahowa yana rike da mayafinsa kowa ya ganshi ya ga alamar wanda yake cikin damuwa Annabi yana hango shi kafin ya karaso saboda basira irin ta Annabi yace wannan abokin naku wani abu ya hada shi da ma'ana baya cikin yanayi wanda yake normal Abu Bakar da yazo bai yi wa kowa magana bayan ya yi sallama sai ne bi guri ya zauna kaman yana nadaman abin da ya faru abin bai masa dadi ba Umar kuma bayan ya shiga gida sai ya ji shi ma fa bai kyauta ba yace yanzu mutum irin Abu Bakar me kaza ya lissafo kyawawan halayensa ya bani baki ni Umar naƙiƙa amma na yi asara ne kuwa shi ma sai ya nadamar rashin sauraron Abu Bakar da rashin yi wa Abu Bakar afuwa da rashin ba Abu Bakar uzuri sai ya fita sai ya tafi gidan Abu Bakar zai je ya bashi shi ma hakuri ya ce rashin sauraronka da ne da Allah ka yi hakuri waɗannan sahabban annabi kenan kowa yana ƙoƙarin ya ba ɗan uwansa uzuri bisa abin da ya masa banda mu a yau mu za ka haɗu da wanda kuka yi saɓani sai ka ɗauke kanka shi ma ya ɗauke kansa ya ce wallahi sai mu shekara muna rayuwa haka waye a ƙasa a asu ba haka rayuwarsu take ya je gida ya yi sallama Abubakar yana nan aka ce ai tun fitansa da sabu bai dawo ba, sai fahimci cewa to ba gida taho ba, ya tafi majalisin annabi, sai bi shi majalisi. Yana zuwa sai kwashe labarin abin da ya faru tsakaninsu da sayyidina Abubakar, sai juye wa annabi, ran annabi sai ya ɓaci. Martanin da annabi ya mayar shi ne, hal antum tariku li sahibi, hal antum tariku li sahibi, hal antum tariku li sahibi. Annabi sai da ya maimaita wannan hasau, shin za ku bar abokina ya sakata ya wala ba tare da tsangwama ba, ba tare da kun takura masa ba? Shin za ku bar abokina ya sakata ya wala? Shin za ku bar abokina ya sakata ya wala? Waye abokinsa? Abubakar. Ma'ana kuna ɗaga masa ƙafa, abokina ne fa, yana cin albarkacin abokina ne. Duk abin da ya muku ku kau da kai, duk abin da ya muku ku ɗaga masa ƙafa, kar ku ƙuntata masa. Ya ce sai annabi ya jero qualities ɗinsa, ya ce inna allaha qad ba'athani fa qultu ya ayyuhan nasu فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت. yace Allah ya aiko ni, nazo nace ya ku mutane ni manzo ne gare ku, kuka ce ƙarya kake. Abu Bakar yace gaskiya kake. Malamai suka ce wannan yana nuna ya riga kowa shiga musulunci, saboda annabi ya ce Allah ya aiko shi gurin mutane, yayi kokarin kiran mutane, mutane suka ce ƙarya yake, Abu Bakar yace gaskiya yake. Sannan ya ce shi ne wanda ya sadaukar mun da dukiyarsa. Sayyidina Abubakar sai fashe da kuka, ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa, ya ce ya Rasulallah, ni ne ban kyauta wa Umar ba. Amma annabi bai saurari maganar da ke idanunsa sun kada, sun yi jajawur, yana nuna musu matsayin Abubakar a gurinsa. Yana cikin mutane goma da aka musu bushara da aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan dutsen Uhud da shi da Abu Bakar da Umar da Uthman, sai dutse ya fara rawa, annabi ya daga kafarsa mai albarka ya bugi but ya Uhud, wa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Yace je na rawa ka tsaya, baka san suwaye bane akan ka, annabin Allah ne akan ka, da siddiq mai gaskiya, ma'ana madaukakan mutane ne akan ka, da siddiq mai gaskiya, da kuma shahidai guda biyu sune sayyidina Umar da sayyidina Uthman. Abubakar falalarsa suna da yawa, lokaci ba zai ba mu dama mu karkare su ba, kuma ga ma lokacin ya kure mana, ba mu ma samu mun karanta wannan hadisin ba. Sai mu dasa aya anan, abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.